sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau dinnan Laraba a ci gaba da rigimar da ta biyo bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan ta Kudu ya ce mummunan fada na baya-bayan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a kasar. Sannan kwamitin majalisar wakilan Amurka mai binciken zanga-zangar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin majalisar na ƙara dagewa wajen ganin jagoran ƴan Republican Kevin McCarthy ya gurfana don fuskantar tambayoyi.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an yi jana'izar mutanen da gobara ta rutsa da su a wata haramtacciyar matatar mai a jihar Imon Najeriya. Za kuma a ji cewa masana kan harkar saka ido a kan harkar zaɓe a Afirka suna tsokaci kan tsarin zaɓuka a Afirka. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasir Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum jama'a, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau dinnan Laraba wanda shine na baya-bayan nan a dauki ba dadin da ake yi a fagen tattalin arziki wanda kuma ke da nasaba da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Russia ta buƙaci kasashe mambobin kungiyar haɗin kan Turai EU waɗanda da dama daga cikinsu ke dogara ga rashar wajen samun kaso mafi yawa na man fetur da suke bukata da su rika biyan man fetur da gas da ake tura musu da takardar kuɗin rashar ta rubul. Yau Laraba, kamfanin na Gazprom ya ce Poland da Bulgaria sun ki yin hakan, saboda haka za a dakatar da tura musu man fetur da iskar gas. To sai dai kasashen na Poland da Bulgaria sun ce wannan mataki da kamfanin na Gazprom ya dauka sabawa ne ma ka'idar kwangila. Wasu kasashe mambobin EU sun dau matakin rage dogaro da man Russia kuma dainawa kwata-kwata, matakin da ya hada da neman wurare na samun man din na daban da kuma inganta amfani da makamashi mai tsafta. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan ta Kudu ya ce mummunan fada na baya-bayan nan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA a jihohin Upper Nile da kuma Unity na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a kasar. Da yake magana yayin wani taro na kwamitin sa ido a birnin Juba jiya Talata, Asrar Danero Ahmad, shugaban kwamitin kula da yarjejeniyar tsagaita wutar, ya ce wani bangare mai alaka da Simon Gadwich da mayakan da ke biyayya ga mataimakin shugaban kasa Rick Machar sun ci gaba da fada a jihohin Upper Nile da Unity tun daga ranar 11 ga watan Fabrairun shekarar nan. Fada da makami tsakanin kungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya na barazana ga batun kwance damara na dindindin. An shiga zaman ɗaɗɗar a jihar Unity tun bayan da wasu 'yan kungiyar Kid Gwang da matasa da masu ɗauke da makamai suka kai farmaki kan sansanin Mirmir a ranar 11 ga watan Fabrairu, waɗanda aka ce kwamishinan ƙaramar hukumar Koch ne ya ingiza su. Abinda Ahmad ya gaya ma sashin Turanci na muryar Amurka da ke gabatar da shirye-shirye kan Sudan ta Kudu kenan. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken zanga-zangar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin majalisar da ke Capitol Hill na dada dagewa wajen ganin jagoran 'yan Republican Kevin McCarthy ya gurfana don fuskantar tambayoyi bayan bullar wani sabon bayani da aka samu game da wasu maganganun da yayi a kebe kan mummunar zanga-zangar a cewar shugaban kwamitin a jiya Talata. Shugaban kwamitin Bani Thompson ya ce kwamitin na tunanin yanke shawara a wannan satin game da batun sake tura Sammaci Makati wanda ya ki gurfana gaban kwamitin busaradin kansa. Kwamitin na kuma duba yuwar gayyatar wani gungun 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican don a yi masu tambayoyi.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Hukumomi a jihar Imo sun gudanar da jana'izar mutanen da gobara ta tashi a wata matatar mai sannan ta rutsa da su. Ga wakilinmu Alfonso Okoro Igwe dauke da rahoton.
An gudanar da jana'izar fiye da mutum 100 da suka mutu sakamakon wata fashewar da ta auku a wata haramtacciyar matatar mai da ke dajin Abezi na jihar Imo a daren Juma'ar da ta gabata. A wani aikin da aka gudanar da kulawar hukumomi da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jami'an tsaro, an binne akalla gawarwaki 50 ne a kabarurruka uku a yammacin jiya Talata a harabar daji inda al'amarin ya faru bayan aka kasa bayyana su tsabar lalacewarsu da kuma tsananin konuwa, yayin da hukumomi suka mika sauran gawarwakin ga iyalansu. Mr. Ben Marcos, wani shugaban matasan garin ne, yake cewa abin da ya faru yayi muni sosai kuma har yanzu mun kadu da gaske. Bamu ji dadin cewa akwai haramtacciyar matatar mai a nan ba, amma a matsayin mu na al'ummar karamar hukumar Ohaji Ebema, muna roƙon gwamnati da kuma kamfanoni masu harka a garin mu su samarwa matasan mu aiki, saboda idan suna da abin yi ba za su zo nan suna abin da bai dace ba.
It's a very disastrous incident. I feel so much concerned how human beings.
Kenan wani limamin cocin Katolika Reverend Father Gerald Njoku ne yake cewa wannan wani al'amari ne mai tattare da bala'i. Na damu sosai da yadda aka yi asarar mutane a wani lamarin da bai kamata ya faru ba, amma abin takaici shine abin ya riga ya faru. Muna roƙon Allah ya ji kansu ya kuma tsare waɗanda suka bari. Yanzu gwamnatin jihar Imo ta umarci jami'an tsaro su shiga dazuzzukan karamar hukumar Ohaji Ebema su zakulo miyagun masu haramtattun matatun mai tare da tsaftace wannan haramtacciyar matatar mai inda gobarar ta tashi da feshi, inji kwamishinan yada labarai Chief Declan Emelumba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Ni hamɓarariyar shugabar Myanmar an sa su ci da laifin aikata ɗaya daga cikin tuhume-tuhumen almundahanar da sojojin da suka hamɓare gwamnatinta ta farar hula ke yi mata. Wani alkali a Naypyitaw, babban birnin ƙasar, ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru 5 masu ci 'yar shekaru 76 bayan sanar da matsayin kotun a wani zaman kotu a yau ɗin Laraba, a cewar wata majiya da ke kusa da kotun. An yi zaman sauraren shari'ar ne a asirce, kuma an hana lauyoyinta magana da 'yan jarida. An zargi su ci da ansar cin hanci na dalar Amurka 600,000 da kuma kilogram na gwalagwalai wajen 11 daga wurin Faimin Chow, wani mamban jam'iyyarsu ta NLD kuma tsohon babban ministan Yangon, mai wato birni mafi girma a Myanmar. Wasu 'yan sama jannati hudu na kan hanyarsu ta zuwa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin Subahana bayan ƙaddamar da bulaguran nasu da dare cikin wani tsari da ya burge 'yan kallo. Amurkawa Jill Lindgren, Robert Hines da Jessica Watkins da kuma 'yar ƙasar Italiya Samantha Cristo Ferretti, mai wakiltar cibiyar harkokin sama jannatin Turai, sun cilla sama daga wurin harba kumbon Kennedy na cibiyar hukumar harkokin hasken sama jannatin Amurka NASA da ke Florida da safiyar yau dinnan Laraba a cikin kumban SpaceX Crew Dragon wanda ake wa lakabi da Freedom ko Yanci. Ana sa ran mutanen hudu za su isa su kuma zauna a tashar sararin sama ta kasa da kasa din jim kadan bayan tsakar dare agogon GMT da safiyar gobe Alhamis wanda ya daidai da karfe 8:15 agogon Washington, inda za su kasance na tsawon watanni 6 suna ta gudanar da binciken kimiyya. An aiwatar da hukuncin kisa kan wani dan kasar Malaysia mai tabin hankali wanda ake tuhuma da safarin mugan kwayoyi a Singapore, duk kuwa da roƙon a bar shi da rai da kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam da kuma wasu fitattun mutane suka yi.
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Tsohon mai ba da shawara ga sakataren Majalisar Dinkin Duniya kan sha'anin yankin Sahel, Muhammad Ibn Chambers, ya yi kira ga kasashen nahiyar Afirka da su lakanci hanyoyin da za a rika gudanar da zabe cikin lumana tun daga farkonsa zuwa ƙarshe, saboda a rika kaucewa tashe-tashen hankula da ke biyo baya. Ibn Chambers ya bayyana haka ne yayin bude wani taron duba sha'anin zaɓe na tsawon kwana biyu da aka fara a Accra, babban birnin ƙasar Ghana. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani.
Rukuni na sa ido akan zub da jini tare da duka abin da ke kai yana kawowa Imamat Project a takaici ta duba irin darasa da aka koya tare da kwarewa da waɗanda aka azawa nauyin sa ido akan zaɓuɓɓukan Afirka suka samu. Tsohon wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Afirka da yankin Sahel, Dr. Muhammad Ibn Chambers, ya ce ƙasar Afirka ta wuce a ce har yanzu sai ta tuntuɓi shugabanni akan hanyoyin canjin mulki ba tare da tashin hankali.
It's not surprising that we continue to witness and experience violence that undermines the entire democracy.
Bai da mamaki cewar har yanzu muna gani tare da fuskantar tashin hankula da ke dakile baki ɗaya demokradiyya da gimshikin mulki a nahiyarmu. Abinda ke jawo dawowar mulkin soji kamar yadda muka samu a Burkina Faso, Mali, Guinea da kuma kokarin juyin mulki a Guinea-Bissau da Niger. Ta dai nemi jin ra'ayin jama'a game da abinda ke jawo juyin mulki yanzu haka a Afirka. Ga abinda suke cewa.
Muhammad Mansur, wallahi hakika abin da ke faruwa Afirka din nan ba komai bane illa zalunci, rashin adalci na shugabanninmu suna danne mutane da sun hau mulki ba ruwan su karga mulki ba ruwan su da kowa sai an shiga dama suke to shi ke kawo soyayya suke sha'awan su kace sai suka ce wa kamata a zo su dakatar da su su kawar da su su kafa nasu daga bayan su su ai zabi.
Ni ne Abdan Hadi Mai Sharu.
A ra'ayi da yafi yawa demokradiyya shine da yafi, amma adalci, saboda shugabannin nan kaga wani ya ce yana cikin mulki zai kara a juyi tattalin arzikin a juyi yadda za a yi ya san dai yadda dai shi ya tsaya ko ya yi a kai sai ya tabbatar da cewa shi ya hau ya cuci jama'a kuma sai an talotar da mutane.
A haka ba ko yaya Irbad Ibrahim masani na abin da ke kai yana kawowa zai ce game da shawarwarin cibiyar.
Wanga muktamar ko taro da aka yi na kwararru kan lamarin jefa kuri'a da kuma zancen zaman lafiya a karkaran yammacin Afirka da Afirka baki daya na ga mataki ne da yake kayatarwa, domin yau idan an duba kasashen da aka samu matsala imma na juyin mulki hasatan za ka ga wani lamarin jefa kuri'a ne. Ya kamata kuma duba electoral commissioners wani irin process ne za bi kai a zabe su, domin za ka ga da yake executive power na kasashen Afirka na da karfi, shugaban kasa ke rattaba nukan sunan wanda za mai da shi mai duban zabe. To yau kuma kaman kullun kafa ne da buga kai ka zabi referee da shi zai ci macin ya ba ɗan adawa, dole ka zabi wanda kai ka amince da shi kana da tumanina kan abin da kai kake so shi kuma me shi ke so. na ga wannan dukan an duba an zabi mutanen da suke da integrity, mutanen da kuma ba sa tsoro, mutanen da kuma dan su yi su tsaya kan kafansu kan da dai ayya a cin maguri, na ga wannan zai taimaka sosai.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Nasiru Gareka.
Domin fa'are wada harbi su yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin tabarbarewar tsaro ne. A makon jiya, in ana biye da mu, muna tare da ɗaya daga waɗanda aka san jirgin ƙasa ya rutsa da su a hanyar Abuja zuwa Kaduna, wato Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan, wanda ma duk waɗanda suke tare da shi Allah ya karɓi abunsa. Cinna lamarin har yanzu kan jefa shi cikin firgicin gaske.
Kuma abin da ya sa nake tunanin akwai informa ko kuma wakila akwai wasu irinsu a cikin jirgin, ni ba a tarago na bane, amma ɗaya da muka hau tudun yana ba da labarin cewa da suka shigo taragon ya ji an riƙe wani, ana ce mishi kai ɗan majalisa ne ko, kai ɗan majalisa ne ko, suna irin tambaya ɗin nan. To kaga wannan ya gwada cewa ta yiwu akwai informa ko kuma an gaya musu ire-iren mutanen da suke cikin jirgin. To kaga to gaskiya na farko dai mu kyautata ayyukanmu, mu kyautata niyyarmu, mu fara ƙarfafa zuciyarmu, sannan na biyu kuma jami'an tsaro mu taya su da addu'a. Ne wanda yake waje, ko da ni ma an ka taba ni sai in ga kaman ba a furi, amma daga jiya na gane cewa waɗannan sojoji wallahi abin da suke ya wuce, abin yayi yawa ne ya sa haka kai ga haka. Amma tsakani da Allah, yanda suka yi deploying jiya har da manyan su suka shigo dajin nan, wallahi tallahi ya nuna cewa suna aiki, sai dai a tsaya su da addu'a kuma Allah ya ba su nasara.
Wato wai me yake cewa ne, abun ne da yawa mutuwa wai ta shiga kasuwa, wata kalma ce da dada nake jin da ana faɗa.
Akwai ɗaya shi ma yana cikin ambulance ɗin, shi ba harbi ba ne amma an fita da shi, ya bani labari cewa ya tafi first class ne ya je ga wani, sai ya tsaya hira. To dama nan ne first target ɗinsu. Aka zo
a yawa waɗanda masu kuɗi suke zama.
Ya ce an fita da su, amma sai ya sama ran shi, ko sun ɗauke shi zai yi ƙoƙarin guduwa, sai dai in harbin shi za su. To da suka sashi a mota, ina kyautar sun ya ce gefen windo ne, sai da suka zo wani wuri kaman kwari ne, shi ne sai ya ce ya dira, to shi ne ya karye a hannu. Har motar ta tsaya ta su za su fara harbi, sai wani ya ce su wuce kawai su bar shi. To shi ne ya gangara wani kwararo, to sai da ya ji jami'an tsaro suna ihun cewa mutane su kwantar da hankali, to shi ne ya fito. To daidai lokacin da yake ba mu labari, daidai lokacin kuma a inda ya fito gare shi, aka ce ga matsalan da yake ciki, mutumin ya kawo dani cewa gashi can bandit sun shiga sun kashe mutane kuma sun tafi da su.
Wannan kaga tun da ma ya ɓuya a wani waje, yanzu inda su miyagun ne suka ɓuya, kaga za su iya ma sake ci gaba da kai hari kan jami'an tsaron makina.
Sosai kuwa. Da jiya na bar shi a fotifo, an ɗaga hannun suna ƙoƙari, kuma muna zuwa fotifo kafin mu ƙaraso. Su malaman aikin asibiti sun riga sun zama alert, ba wani wanda aka bar shi wai cikin wai dan ya zo yanzu a jira, nan da nan suka yi cikin emergency sun yi kokari.
Alhaji Shu'aibu, Allah ya kiyaye na gaba.
Amin ya rabbi alamin.
Yanzu ka koma kana hanyar za ka koma Katsina kenan, ko za ka dan huta Kaduna hankali kai kwanta?
Na Kaduna hankali na kwanta gaskiya, saboda da na rinta ido kawai ina kallon abin da yake faruwa, ina kuma duba makotana waɗanda aka harbe su, ina tuna yadda muka abin nan da su kafin mu taso. To amma ni kam alhamdulillah ba wani abu, da zo dama buguwa ne da take-take da za a kai ma mutum a sauransu ko ina da gaɓoɓi, shi ne tun suka ban magani a asibiti na Shanu zo. To alhamdulillah dai, muna fatan waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu, waɗanda suke hannu Allah ya ba da ikon ku fito da su. Kamar yadda na ga shugaban ƙasa ya ba da macin oda a bayanin shi da na gani, ya gwada ma jami'an tsaro nan shi duk abin da za su yi, bai son wani bayani, kawai a je a ceto waɗannan mutane kuma su ɗauki mataki kuma a gyara titin jirgin nan. In dai Allah ya sa son abin nan, sai mai fatan nasara.
Jirgi dai kan wannan yana kamar ya yi damiji, zai wuya ma ya gyaru nake gani.
To wannan wani abu ne sai su da ya shafa expert ɗin in suka duba suka gani, amma dai duk jirgin nan ya jirkice a kan titin shi. kuma ya kwanta wasu gefen kuma yana dab irin namu coaches din ke inda kwanta. Allah ya kiyaye.
Mutane da yawa ciki har da 'yan majalisar wakilai sun koka kan wannan lamarin.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Kamar a makon jiya, Katalban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir akan hanyoyin gyara da ya dace a dauka.
Alal misali, ai dukiyoyin nan su shi filin tashin jirgin sama da shi jirgin kasa. Da har in kana da labari har Dangote Refinery matatan mai da yake Lagos har nan an kai mai hari in kana da labari. Saboda haka abubuwan da ake harin sunan ko ake yakan sunan abu ne da suke arziki ne na ƙasa baki daya na kowane dan Najeriya. Arzikinsa ne mallakansa ne. In ka saurari ministan transport ya yi maganan kan cewa harin da aka yi kawai a jirgin kasan nan ya sa an yi asaran ya fi naira biliyan 3. So saboda haka abin zai daure maka kai a ce ya za a yi kuma dan Najeriya shi ya tashi kuma yana kona nasa arzikin yana hallaka nasa arzikin. So saboda haka mu ne kenan mu da kanmu muke cutan kanmu. Mu ne muke cutar da kasanmu. Mu muke hallaka kanmu da kanmu. So ba wani abu kuma zai maganin wannan abu ba sai idan mu da kanmu mun tashi mun yaki abu. Ba abu ne na gwamnati kadai ba. Ba abu ne na sarakuna su kadai ba. Ba abu ne na gwamnoni su kadai ba koko na shugaban kasa. A'a. Waɗanda suke wannan abubuwan makwabtanmu ne, 'yan uwanmu ne, 'yan addininmu ne, 'yan anguwanmu ne, 'yan garinmu ne, duka akwai nasaba tsakani da su. Saboda haka mugun iri na cikinmu ya kamata a ware su daga cikinmu, a fidda su, a kuma hukunta su. 'Yan adam ne irinmu, 'yan ƙasanmu ne, mun san da su yanzu kaman garin nan da aka ce an yi wannan hari na jirgin ƙasan nan. Ai ana sane da zaman garin, ana sane da mutanen da suke garin. Kuma ya kamata a ce waɗanda suka zo suka yi wannan harin, ai ya kamata a ce mutanen garin sun san suwaye, sun san wanda suka aikata wannan abu. Ko ba haka ba?
Wato Talba, wannan al'amari farko-farkonsa ana maganan sulhuntawa da waɗanda suke kai harin nan, tunda duk da buɗe wuta da ake yi gashi kuma yanzu a ce har waɗannan barayin dajin sun zo sun tinkari jirgi gaba ɗaya, ya nuna ƙarfin bindiga kawai ba zai wadatar a wannan yakin ba.
Dama ƙarfin bindiga ba bai isa iya dakatar da wannan abu ba. Na ɗaya dai addu'a za a sa a gaba. Addu'a usulahul mu'min. Baya ga addu'a, ai addini bai hana sulhu ba. Kuma a gwamnatance ma in ka duba a baya za ka ga akwai wanda suka yi irin wannan ta'addancin a ƙasan kudu ta Niger Delta din nan, wanda kuma an yi sulhu da su, an yi abin da ake kira amnesty. Saboda haka in akwai waɗanda suke da niyyar yin sulhu tsakani da Allah, lalle ku ya kamata a saurare su, ya kamata a samu zama da su, a kawo ƙarshen wannan abin, a samu maslaha. Wanda kuma suka ƙi suka bijire suka matsa sai sun yi ta yaƙi da sauransu suna barna, to wannan lalle kuwa ya wajaba a yaƙe su. So saboda haka za a iya maganin abun ta hanya biyu, ta hanyar sulhu da kuma shi bindiga. In sulhu ya samu, ai sulhu, inda sulhu ya gagara a ci gaba da ba ta kashi.
Wato Talba, da zo ne ke faɗa min yace hatta a cikin garin huntuwa, duk da girman huntuwan nan, wanda waje ne da ya zama ma wasu ma dama ma ba ma 'yan yankin ba ne suke zuwa su zauna saboda harkokin kasuwanci a wajen. An ce waɗannan 'yan sanda suna shigowa har cikin huntuwa su yi abin da suka ga dama su fita. Wannan ya nuna da biranen arewa da ƙauyuka yanzu kusan babu inda za a ce akwai tsaro.
Gaskiya wannan ya nuna haka. Kusan a arewacin nan yanzu ba inda za ka shiga ka numfasa ka huta ka ce kai hankalinka yana kwance. Wurare ƙalilan ne inda suka fi tashin hankali da rashin tsaro sun fi inda akwai kwanciyar hankali ko kuma akwai tsaro yawa.
Masu sauraro, da wannan za mu dakatar da shirin arewa a yau. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sarakai sai fa ku himmatu.
Yanzu kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Bari mu fara da sakon sardaunan kwallon Misau Zaharuddin Muhammad Kaka Misau yace assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani daman yin tsokaci akan yadda manyan jigogin jam'iyyar PDP ne neman mulki a ƙasa ta Najeriya suka samu sabani wanda hakan ba ƙaramin koma baya bane a jam'iyyar, duba da yadda neman gurbin mulki yake karatowa ta da jijiyar wuya da wasu suke dan samun mulki ya nuna mana ba talaka bane a gaban su dai kawai mulkin. Sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya yace salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana in Najeriya dan mu nutsu wajen ganin mun zabi nagartattun mutane a zabe mai karatuwa zaben 2023 ba jam'iyya ba, ganin yadda wasu daga cikin su masu neman mulki ido a rufe ke canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wancan. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar mu, ba wanda muke kauna ba, amin. Sai sakon mu na ƙarshe yace assalamu alaikum VOA Hausa, mun shigo wannan filin ne domin mu nuna farin cikin mu a bisa yadda gwamnatin kasar mu Najeriya ta saki bude mana wasu iyakokin kan tudu guda hudu wanda ta rufe a baya, waɗanda suka hada da bodar Jibiya, Kamba, Ikom, Idoroko. Hakika mun yi matakar farin ciki da bude iyakokin domin rufe iyakokin da gwamnati ta yi ba karamin nakasa harkokin kasuwanci yayi a yankunan ba, dan haka muke kira ga gwamnati ta taimaka ta bude mana bodar Kongolam da sauran bodojin da suke zama a rufe domin ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci a yankunan mu. Yanzu kuma ga falalar azumi albarkacin watan.
Sunana Bashir Shakar Usman Bauchi. Bare akwai haƙƙi sosai al-Qur'ani ya jeranta haƙƙin makwabta hawa uku. Akwai makwabcinka musulmi kuma danginka shine mai haƙƙi uku. Akwai dangin makwabtaka, dangin musulunci, dangin dangantaka na jini. Makwabci mai haƙƙi bice bin wannan. Dai musulmi ne, danginka ne ba dan uwanka na jini ba, wannan haƙƙin sa biyu kenan. Dole ka kiyaye masa wannan haƙoƙi nasa guda biyu. Akwai makwabci mai haƙƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba danginka, dole ka kiyaye masa haƙƙin sa. In wani ya kawo masa hari, kai ya kawo hari, ku tashi ku kare tare, ba za ka bari wani ya taɓa lafiyarsa ba. Barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba. A taɓa shi ma kana nan kayi laifi in dai baka kare shi ba a musulunci. To muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba, tunda an ce su maƙiyansu ma masu yaƙansu su zo su barantana kuma masoya. Shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane ɓangare zai ɗabbaka koyarwansa, mu addininmu na zaman lafiya su addininsu na tausayi, mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har maƙiyinsa yana so barantana kuma masoyinsa. Me yasa sunan ƴaƴansa sunan Annabi Isa alayhis salam, mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma kirista wanda yake mai addinin tausayi. A rage rera waƙan a aikata aikace, ma'ana a rage biyan saƙonin da baka aikata aikace, to da Najeriya ta zauna lafiya. Mu a bangaren mu na musulmi addinin mu na zaman lafiya ne, dole in kira mu ma cewa mu ɗabbaka aikace mu zauna lafiya da juna. Na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addinin tu wannan saƙonni, amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan, addini ba shine matsalan mu. A addini ba shine matsalan Najeriya ba, masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya sune matsalan mu. Masu amfani da addini don cimma manufa sune muke da matsala, ba wai addinin ne kansu matsala ba. Addinin ba su buƙatar wani gyaran fiska, yadda Allah ya kosu haka ya kamata mu ɗabbaka su. A masu amfani da su don cimma son zuciya sune matsala.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hanifa, a takaice, kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din Laraba a ci gaba da rigimar da ta biyo bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita fita a Sudan ta Kudu ya ce mummunan fada da baya-bayan nan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Mr. Sidrak, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu fa mu nake muku fata alheri. Bissalam.